Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, 16. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Galal da kannin su a zangon FM. Kuna iya kama mu hanyar sadarwar internet a kodin yau akan voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 30 ga watan Yulin shekara ta 2017 ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin ka muku wannan shiri a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai.
To rundunar sojin saman Amurka ta yi shawagi da jiragenta masu lugudan bamabumai samfurin B1B bombers guda biyu a sararin saman yankin ruwayen Korea a jiya Asabar. Mutane akalla 10 sun mutu a wani mummunan harin kunar bakin wake da aka kai a Mogadishu babban birnin Somalia a yau dinnan Lahadi. Sannan Prime Minister Australia Malcolm Turnbull ya ce yan sandan kasar sun bankado wani shirin yan ta'adda na kakkabo wani jirgin sama.
Kanin labarin kenan aka ji. Wata babban motar dakon kaya ta kamfanin Dangote ta afka wata motar sufuri a jamhuriyar Niger inda aka yi asarar rayuka. Wani taron ƴan majalisar dokoki da kasashen Afirka ta yamma ya gargadi kasashen Turai da gwamnatocin kasashen nahiyar Afirka da su mayar da hankali ga samar da aikin yi ga matasa.
Lalle bakin haure wani ya ga damal yau shi mutu cikin ruwa ko shi mutu cikin dejan da shi mutu cikin talauci. Talauci ko shine yake sawa bayan mutane suna ganin wannan halaka da take faruwa kuma ba su kare tahiya ba.
Haka kuma za ku ji gwamnatin jihar Taraba ta kaddamar da aikin hanyar zuwa Fantasawa da aka yi watsi da ita fiye da shekaru 10. Za mu kawo muku maimaitin shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Rundunar sojin saman Amurka ta yi shawagi da jiragenta masu lugudan bamabumai samfurin B1B bombers guda biyu a sararin saman yankin ruwayen Korea a jiya Asabar. Waɗanda jiragen yakin Korea ta Kudu da Japan samfurin jet suka yi musu rakiya. Rundunar sojin Amurka mai kula da yankin Pacific ta ce wannan matakin wani martani ne na kai tsaye ga ci gaba da kaddamar da makamai masu linzami masu tashi daga nahiya zuwa nahiya da Koriya ta Arewa ta yi a ranakun 3 da 28 ga wannan wata na Yuli. Koriya ta Arewa na ci gaba da kasancewa barazana mafi hadari ga kwanciyar hankalin yankin a cewar General Terence O'Shaughnessy, komandan sojin Amurka a yankin na Pacific. Har yanzu hanyar diplomasiya ce tafi, to amma kuma nauyi ya rataye a wuyanmu na kare kasar mu da kawayenta wajen nuna cewa da fa gaske muke a yayin da kuma a lokaci guda muke ainihin shirin kota kwana. Muddin aka umurce mu, to fa a shirye muke mu maida martani a gaggauce mai tsanani kuma da matukar karfi a duk lokacin da ake bukata kuma a duk wurin da ake bukata a cewar sa. Har ila yau dai a yau dinnan Asabar ne shugaban Amurka Donald Trump ya sake sukar kasar China saboda gazawar ta wajen shawo kan Koriya ta Arewar game da shirinta na makamai masu linzami da kuma na nuclear. Mutane akalla 10 sun mutu sannan wasu kuma 15 sun samu raunuka a wani mummunan harin kunar bakin waken da aka kai da mota a Mogadishu babban birnin kasar Somalia a yau dinnan wato Lahadi a cewar majiyoyin tsaro. Motar da aka tayar da bamabaman ciki dama tana kan wani layi ne na jerin motoci akan titin Makka al-Mukarrama wadda ita ce hanyar da ta fi cike da hada-hada a birnin Mogadishu a cewar shaidun gani da ido. Wani wakilin sashen Somaliyanci na muryar Amurka wanda ya je inda abin ya faru ya ce motar ta rasa nayi ne saboda cinkoson ababen hawa da kuma tsananin binciken da jami'an tsaro ke yi. Dan haka sai maharin ya tayar da bamabaman da ke jibge cikin motar inda ya kashe mutane 7 da ke wurin, wasu kuma 3 zuwa 4 suka mutu daga bisani. a cewar Mr. Duniya Muhammad Ali, wani jami'in asibitin Madina Hospital dake birnin. Akasarin waɗanda abun ya rutsa da su masu siyar da siyarwa ne waɗanda suka samu kansu a cikin al'amarin bayan da suka fito daga manyan shagunan gurin. To ana fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Prime Minister Australia Malcolm Turnbull ya ce ƴan sandan kasar sun bankado wani shirin ƴan ta'adda na kakkabo wani jirgin sama da yake bayani ga manema labarai a yau din nan Lahadi. Mr. Turnbull ya ce shi abinda ya fi baiwa muhimmanci da kuma abinda gwamnatinsa ita ma ta fi baiwa muhimmanci shine kare lafiyar ƴan Australia. Haɗin kai da kuma aiki tare tsakanin jami'an leƙen asirin tsaron ƙasarmu da kuma jami'an tsaronmu shine ginshikin kare 'yan Australia daga 'yan ta'adda. Haƙiƙa abu na farko ga gwamnati na da kuma gare ni shine kare 'yan Australia a kowace rana da kuma kowace sa'a. Muna masu tabbatar da cewa kariyarmu daga 'yan ta'adda na daɗa ingantuwa. Haɗin kanmu da wato na daɗa ƙaruwa fiye da na baya yadda muke musayar bayani kuma na ƙara sauri a cewar sa. Kwamishinan 'yan sandan Australia Andrew Colvin ya ce an damƙe mutane hudu yayin da suke ƙoƙarin shirya aikin ta'addancin ta wajen amfani da bom haɗin gida. An fara gudanar da wani zaben da ke cike da takaddama a Venezuela bisa buƙatar shugaban ƙasar Nicolas Maduro. Ana kan kada ƙuri'ar majalisar nazarin kundin tsarin mulki mai mambobi 545 waɗanda za su sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. Masu sukar al'amarin sun ce magoya bayan Maduro ne kaɗai ke takara kuma za su sauya kundin tsarin mulkin ne don su bashi damar zama bisa gadon mulki har illa masha Allahu. ‘Yan adawa na kiran da a ƙaurace ma zaben wanda hakan ya sa magoya bayan shugaban ne kaɗai ke zaben. ‘Yan adawa sun zaƙe cewa shirin zaben na cike da maguɗi don haka suna ta kiraye-kirayen da a ci gaba da gudanar da zanga-zanga. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya fitar da wata takardar bayani jiya Asabar bayan tattaunawa ta waya da wani fitaccen ɗan adawan Venezuela mai suna Leopoldo Lopez wanda kwanan nan aka fitar da shi daga gidan yari aka kai shi gida inda ake masa ɗaurin talala. Pence ya yaba da ƙarfin halin Lopez sannan ya yi kiran da a saki dukkanin sauran fursunonin 'yan siyasa da ke ƙasar ba tare da wani sharaɗi ba. 'Yan sandan ƙasar Kenya sun ce wani ɗan sanda ya mutu bayan da wani ɗan bindiga ya kai hari gidan mataimakin shugaban ƙasar. Sifito janar na 'yan sandan ƙasar Kenya Joseph Bonnet ya faɗi yau Lahadi cewa shi ma ɗan bindigar an bindige shi har lahira kuma an shawo kan al'amarin. Da farko 'yan sandan sun ce maharin na riƙe ne da wata wuƙa ba a san musabbabin kai harin ba. Mataimakin shugaban ƙasar William Ruto da iyalansa ba sa gida lokacin da aka kai harin.
To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma cikin rahotanninmu. A jiya ne aka yi mummunan hatsarin mota a garin Dogon Dutse na jamhuriyar Nijar inda babbar motar dakon kaya ta kamfanin Dangote ta afka wata motar sufuri. Mutane shida ne suka rasa rayukansu. Wakilin muryar Amurka Mamman Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
A tsakiyar garin Dogon Dutsen jamhuriyar Nijar ne aka yi wani kazamin hatsarin mota inda yanzu haka mutane shida ne suka mutu kuma direban motar da ke sanadin wannan lamarin cewa da motar dakon kayayyaki mai ɗaukar siminti shigowa jamhuriyar Nijar daga tarayyar Najeriya ta kamfanin Aliko Dangote da yaron motar sun yi ɓatan dabo yanzu haka. Wannan hatsarin ya faru ne ga motar sufuri bus ta kamfanin Al'izza ta jamhuriyar Nijar da ke tsaye a tsakiyar garin na Dogon Dutsen kamar yanda wani mazaunin garin Dogon Dutsen Aliyu Bawa ya bayyana mana.
Banka ce babban mutane na nan da kanka na kamfanin Dangote suka zo yau tana da matsalar girki ta ta isko Aliza tsaye tana faɗa tsayiya sai ta buge ta shige ta aiki shi da kuma zan police ya shigo inda akwai wani telem gaban shi dukan su sai ta guda ne sai ta wannan eskalkin akwai masu shiga a kai-kai da irin su gudiya da su da gali a sauran fashin ga mutum da suke tsaye mota zai tsaye da su da tsaye da su da su da su kuma duke mutum da su kai su da su fara su almajiri guda da fatin zagara da masu kuma azumce mutum shi da suka rasu ga wannan hadarin. Hadarin ya samu tushira da rashin doki da wannan mota ta kamfanin Dangote.
Shi droban na motar Dangote da ransa, domin wasu rahotanni na cewa da shi da yaronsa kamar ba su da rai, su da ransu kenan.
Droban motar Dangote da yaron duka ba a sayan da suka ba sun tsere.
Sun arce kenan.
Sun arce ba a sayan da suke da ana cikin neman. Halin yanzu motar dai ke a can da ƴan sanda.
Yanzu haka dai al'ummar garin na Dogon Duci na cike da alhini da kuma juyayin abin da ya faru, kamar yadda Aliyu Bawa ya jaddada mana.
Inda abin ya makana dai a garin dai mutane suka su da ya sanyi, kuma hukuma ta aiki sun ɗauki matakan da cewa duka mota wacce ba ta da iskar ta fita a cikin hanya.
Motocin tun da duk wanda bai da gida kamar inda za su shiga ba an hana su tsayawa cikin
hanya. Duka wanda bai da gida kamfanin zirga-zirgar da bai da gida wanda ke samu motoci da kuma tare shi aje inda ba ta hanya ne an hana su tsaya.
To mun san garin Dogon Duci ko ba dan wannan ba nan ba ya cewa ma ga cikakkar tasha inda motoci ke shiga, ana ganin manyan motoci ga hanya ko yaushe da mutane cinkoso nan bakin kwalta, shi ko wani mataki an ka doka.
To ka san garin Dogon Duci ba mu da kamar mai inda dai ake tafar kai ga manyan motoci duk kana ga bakin hanya ne suke tsayawa, kuma ga masu kana ga da masu kalaran jerurruka suke layi a hanya da ta hanya duka ma hanyar duka ma jibiran ne su ba ba a san ga dabara ba.
Tuni dai an kai sana'izar marigayan yayin da ƴan uwa da abokan arziki ke ci gaba da karɓar ta'aziyya gidajen mamatan. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita, kullu nafsin za'iqatul mauti ayar Qur'ani ce. Duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce, rigar nan dai mutuwa da zai yi wuda na tube ta, in tube ta.
To Allah ya kyauta a gai da Haruna. Wani taron 'yan majalisar dokoki daga kasashen Afirka ta yamma ya gargaɗi kasashen Turai da gwamnatocin kasashen nahiyar Afirka da su mayar da hankali ga samar da aikin yi ga matasa a matsayin hanya mafi dacewa da yunkurin magance kwararar bakin haure a maimakon amfani da ƙarfi wajen hana masu zuwa cirani. Kamar yadda za a ji a wannan hira da wakilinmu Sulaiman Muhammad Barma da shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Alhaji Mamman Asa.
Lalle bakin haure wani ya ga damar yaushe mutu cikin ruwa ko shi mutu cikin desert da shi mutu cikin talauci. Talauci ko shi ne yake sawa bayan mutane suna ganin wannan halaka da take faruwa kuma ba su kare tahiya ba. Kuma nan Nijar ko sani wajen Sedeyawo, wajen Imuwa ba a hana ɗan ƙasa Afirka shi samu shi kewaya inda yake so. To inda yake so nan bakin iyaka in ya ka Alger za a dubawa shin wanga matahin takardu ne cikakki ne na gaskiya ne koko in ba na gaskiya ba ne dole ne a maikar da shi saboda wannan halaka da ake ganin tana faruwa. Saboda su ƙasashen Turawa da suke ganin can an yi cikowa na mutane wanda suke zuwa can gare su, kenan su ma abin ya ishe su, abinda ake tambaya daga gare su kenan su kawo goyon baya na proje waɗanda ya kamata a yi na cikin Afirka wanda za shi tsaye da mutane mazansu da matansu don su tsaya a ƙasashensu su yi aiki. Mun sani in sun ka zo ƙasarsu akwai ayyuka wanda su ba su iya su waɗannan mutanen suna iya su kenan ci gaba ce daga gare su. Amma in sun ka ga cewa wannan mutanen wanda a gare su sun yi musu yawa saboda ba su son su bar su cikin matsala kamar abin da ake cewa matsala na droit de l'homme, ba wurin abinci mai kyau, ba wurin kwana mai kyau, ba lahiya cikakka da sauransu. To irin waɗannan abubuwa lalle suna duba su in abu ya musu cikowa dole ne su ce mutane to ku daina abin da ya kamata kenan da mu ƙasashen namu dan abin da suke samu su kare samari masu tahiya. Saboda samari ne masu tahiya ɗan shekara 20 zuwa 35 su ne ke ɗauka hanya suna tahiya kuma halaka ce.
Wato kuna nufin amfani da ƙarfi dai ba zai taɓa hana mutane zuwa Turai ɗin nan ba?
Lalle yana da wuya tunda su da kansu sun ga mutuwar da take faruwa a hanya kuma ba su fata ba. To doka wadda an kai ta Itali ita ce ta cewa waɗannan mutanen ba sai an maikar da su ba, yara ne ƙanana ya kamata kenan a samu musu mashiga can a kasashen a kula da su saboda mai kadda su a kasashen su kuma babban matsala ce to kaga kenan ana tausaya ma mutane a wasu kasashe kawo lalle yadda kun ka san bisa shi haka nan ne aka dauka tamka dan bil adam to mutane namu ya kamata su mu kansu kiyamul laili su zamna kasa ko menene za a yi kasashen Afrika shugabanni ya kamata kenan wannan matsala wadda mutane suke ciki a hange ta ai proje ai abubuwa wadanda za su samu mutane su tsaya kasa su yi aiki
dore ne akai bai yanzu ma anan bai zamanin sayan bai rayuwa a kuɗi doi ja'ira cikin sanyi balahira akai yayi a zamanin sayan bai.
To madalla a gai da sule daga batun magance matsalar kurarar bakin hauren Afrika zuwa Turai sai matsalar ka zuwa Najeriya inda gwamnatin jihar Taraba ta kaddamar da aikin hanyar zuwa Fantasawa da aka yi watsi da ita ke da shekaru 10 ga rahoton wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz.
Wannan hanyar yaro dake da tazara kilomita 20 daga babbar hanya na ma cikin manyan hanyoyi a jihar Taraba da suka dade da lalacewa lamarin da ya mai da yankin baya duk kuwa da albarkatun noma da ma'adinan dake yankin. To sai dai kuma wani yunkuri na magance wannan matsala. Gwamnatin jihar Taraba a kaddare Dison Isaku yake yanzu fa gwamnatin jihar ta ma ba da aikin hanyar akan kudi sama da naira biliyan 5 mutum da wasu ke ganin akwai abun dubawa na yadda aka ba da aikin da ma kamfanin da zai gudanar da wannan aiki. To waye koya ya al'umman yaro da ke zama cibiyar mu mai ke ji da cewa za a gyara hanyar tasu mai mataba Alhaji Addu'a da mazan da ke zama sarkin mu mai yako bai na farin cikin su ne da cewa
wannan abun farin ciki abin tarihi da kasana na yankin masarautar Mumuye da ma al'umma Mumuye dake duniya baki daya matsayin Fantasawa ita ce shibiyar duk wani Mumuye. To ina tabbatar maka cewa daga kaina har wani Mumuye dake duniya yayi farin ciki da wannan abu abinda ya faru.
To amma ayyar labai ba wannan ne karon farko ma da ake alƙawarin gyara wannan hanyar taku ba ko hanya mai mataba kun gamsu
ba yadda za a yi a tara manyan mutanen gwamnatin jiha ga baki daya a matsayin mu na sarakunan gargajiya mu je wurin a zuwa ce an yaudare mu bana tsammani akwai yaudara a cikin wannan ni na sani halin da kasar nan take ciki akwai rashin kuɗi kawai in har hanyar nan ba fara shi an kare shi a sauran shekaru 2 da suke gaban mu nan ba to yake da watakila rashin kuɗi ne amma idan ba haka ba ina tabbatarwa doma cewa ni na yi magana da gwamna yayi alƙawarin cewa insha Allah zai kara samu na aikin nan cikin lokaci
kamar dai sarkin mu mai shi ma wani dan siyasa yace ba suna da yakini.
Sunana Honorable Paul Elimafindi ni ne contact person na Magoi Ward grassroots. Gaskiya mai girma gwamna jihar Taraba Architect Dickson Darius Ishaku yayi kokari wurin gudanar da wannan aiki kamar yanda ya faɗa wayansu gwamnonin da suka wuce suna zuwa su yi ma mutane kariya ba za su yi ba tunda yau shi ya faɗa addu'armu da fatanmu shine shi ka alƙawari. Kuma Yoro gari ne wanda manoma suka fi karfin local government din. Akwai noman doya da noman abubuwan noma sosai a wancan yanki. So yin hanyar na a Yoro zai sa mutane su ji daɗi wurin fitar da amfanin gonan su da damuna.
To ko me sara al'umman gari ke cewa ne game da wannan hanya da za a gyara a yanzu?
Mai girma gwamna dai ya fadi magana. Amma ya fadi magana ba zai zamto lalle ne yayi ba. Sabila da akwai maganganu da dama wanda yayi kuma bai iya ya cika ba. Har yayi hanya din mu mun san abu ne na ci gaba a wurin mu tunda wa dan wahalhalu da muna sha wajen zuwa gida da fito da dan amfanin gona namu in har an yi hanya to muna gani za a taimaka mana sosai kuma nan ne zamu yaba in an yi din kenan.
Gaskiya dai ni farin ciki saboda wannan hanya da shi gwamna ya kaddamar zai taimaka ta wasu hanyoyi daban-daban especially ma kamar mu manoma wadda muke fama da rashin kyawun hanya.
Koma da menene dai yanzu ku an zura ido ne a ga soma wannan aiki na yaro wanda kammala shi ma ka iya bunkasa haka tattalin arziki da noma. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gai da Ibrahim, to jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji cewa kai ruwa rana da ake tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da babban lauyan gwamnatin Amurka Jeff Sessions bayan da shi Sessions din ya bayyana cewa ba shi da niyyar yin murabus daga makaminsa duk da irin hatarinsa da shugaba Trump ke yi na ƙara ta'azzara to ko wani mataki Trump din ke shirin dauka akan Sessions sannan za ku ji cewa yunkurin kawar da tsarin kiwon lafiyar nan na Obamacare a majalisar dattawan Amurka ya ƙara jitira sannan kamar yadda muka alƙawanta muku za a je da mata da ke aiki a yankin nan na Jack California da ake kira Silicon Valley mai dauke da manyan kamfanoni da ake kera kayayyakin zamani na kimiyya ke korafi kan yadda ake cin zarafin su da nuna musu wariya saboda su mata ne sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo da farko ga dukkan alamu babban attorney general din Amurka Jeff Sessions ya shiga tsaka mai wuya bayan da shugaban Amurka wanda ya nada shi a makamin ya jiya masa baya yana ta ciccikar sa wani mataki da masu lura da al'amura suka ce hannunka mai sanda yake yi wa Sessions ne yayin murabus daga makamin sa sai dai Sessions din ya ce ba shi da niyyar ajiye aikin sa ruwa ya fara tsami ne tsakanin shugaban na Amurka da babban attorney general din tun bayan da shi Sessions din ya janye jikinsa daga binciken da ake yi akan Russia wannan dai al'amari ne da yan jam'iyyar Democrat masu adawa ke bibiya ganin yadda mutanen biyu ke da kyakkyawar fahimta tsakanin su a baya Senator Chuck Schumer shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan Amurka
It's clear that President Trump's trying
za a iya gani karar cewa shugaba Trump na kokari ne tun zarar babban lauyan nasa domin ya cire shi daga office
Suma wasu daga cikin tsoffin abokanan aikin Jeff Sessions a majalisar dattawan sun nuna mai goyon baya kamar irin su Senator Orrin Hatch na jam'iyyar Republican da ya fito daga jihar Utah.
Jeff has been very loyal.
Jeff yana yi wa shugaba ladabi da biyayya saboda haka ina ganin ya cancanci shi ma ya samu kwatankwacin haka.
He deserves loyalty back.
Kamar dai sauran 'yan majalisar dattawan da aka nada a gwamnatin ta Trump, shi ma Sessions zai taka rawa ne daidai da irin kiɗan da Trump yake so kamar yadda kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya nuna.
It's up to the president to decide what his personnel
Ya rage ne ga shugaban kasar yanke shawara kan irin matakan da ma'aikatansa suke dauka da kuma duk wani abu da zai biyo baya.
A ranar Talata ta gabata ne Trump ya musanta zargin da ake cewa ya bar Sessions a rana amma duk da haka bai nuna wata hanya da zai bi ya samu sa'ida ba.
I'm very disappointed with the attorney general.
Ina jin takaici matuƙa game da shi attorney general. Zare mu ga abin da zai faru nan gaba. Lokaci ne zai bayyana hakan.
Time will tell.
Wasu dai na ganin shugaba Trump zai yi bakin jini a tsakanin masu ra'ayin mazanjiya idan har ya raba gari da mutum kamar Sessions. Dan Mahaffey, malami ne a cibiyar nazarin harkokin shugaban kasa da na majalisar dokoki.
A lot of them are wondering how long can they continue.
Mutane da dama na sa ido su ga tsawon lokaci da za a kwashe kafin su daidaita al'amura da shugaban kasar. Lura da cewa akwai tsare-tsare da suke son su aiwatar. Idan kuma aka yi la'akari da cewa fadar shugaban kasar da majalisar dokoki duk 'yan Republican ne ke jagorantar su.
Yawancin dai batutuwan da shugaba Trump ya tallata a lokacin yakin neman zaɓe, waɗanda suka sa mai farin jini musamman a tsakanin masu ra'ayin mazanjiya, har kuma ya kai ga wannan matsayi duk Jeff Sessions ne ya tsara su. Babu dai wanda a yanzu zai iya faɗin makomar Sessions wanda a baya-bayan nan kuma a karon farko da ya yi magana kan wannan batu. Ya ce ba shi da niyyar yin murabus daga makaminsa duk da irin hantaransa da shugaba Trump ke yi. To har ila yau, barakar da ake samu a fadar shugaban Amurka ta White House ta fito fili yayin da sabon shugaban da ke kula da sashen yaɗa labarai, Anthony Scaramucci, ya fara ciccikar waɗanda ke kwarmata bayanan abin kunyar da ke faruwa ga gwamnatin ta Trump, inda cikin kakkausar murya ya kaddamar da yaƙin tunkarar abokanan hamayyarsa da ke fadar ta White House. Scaramucci ya cicciki shugaban ma'aikatan fadar ta White House Ryan Priebus da kuma shugaban tsara dabaru Stephen Bannon, inda ya amfani da wasu kalaman batsa a wata hira da yi da jaridar The New Yorker, wacce a ranar Alhamis ta wallafa a shafinta na yanar gizo. Sannan a wata wayanar da ake toyawa kuma, da sanyi safe Juma'a ne, majalisar dattawan Amurka ta gaza wajen soke dokar tsarin kiwon lafiyar ƙasar nan mai rahusa, wacce kuma a kwashe shekaru 7 ana amfani da ita a ƙasar. Da majalisa uku daga bangaren jam'iyyar Republican da suka hada da John McCain na jihar Arizona da Lisa Murkowski ta jihar Alaska da kuma Susan Collins ta jihar Maine su ne suka hada kai da sanatocin jam'iyyar Democrat inda suka kada su da kuri'u 49-51. Na san cewa abokanan mu a dai bangaren suna murna, amma dai su kwanda sanin cewa Amurkawa suna wahala, suna kuma buƙatar rangwame. in ji shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell na jam'iyyar Republican.
In a serious way, to help those suffering under Obamacare.
Shi kuwa shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer na jam'iyyar Democrat cewa yi.
For we are relieved, not for ourselves, but for the American people.
Mun numfasa, amma ba wai don kanmu ba, sai don mutanen Amurka. Amma kamar yadda na sha faɗa, shirin Obamacare bai cika ɗari ba, amma ya yi abubuwa masu kyau da dama. Saboda haka yana buƙatar a inganta shi. Ina kuma fatan daga cikin abin da za mu tunkara a nan gaba shine yadda za mu inganta shirin Obamacare. Idan muka kauce daga fagen siyasar Amurka, muka koma fagen ƙere-ƙere na zamani. Mata da ke aiki a yankin nan na jihar California da ake kira Silicon Valley, mai dauke da manyan kamfanoni da ke ƙera kayayyakin zamani na kimiyya, suke korafi kan yadda ake cin zarafinsu da nuna musu wariya saboda su mata ne. Sai dai wata dabara da matan suke amfani da ita, ita ce sukan shiga shafukan sada zumunta su bada labarin irin kalubalen da suke fuskanta. Kuma hakan yana matuƙar tasiri, in ji Kate Mitchell.
Hakan na tasiri sosai akan kafafen sada zumunta da sauran hanyoyi, ba wai kawai a kotuna ba, ta yadda mutum zai bayyana irin matsalolin da yake fuskanta. Wannan shine babban ci gaba da muka samu.
A wannan gaba kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai wani jiko idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Babu Yakubu Makeri da wakilinmu Zainab Babaji da ke Jos da Dina Mitchell da kuma Steve Haman da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Muhammadu Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
Toma da la'agai da Mahmud da tawagarsa, kafin mu karkare shirin ga Ibrahim zai dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Ce rundunar sojin saman Amurka ta yi shawagi da jiragenta masu lugudan bamabamai samfurin B1B bombers guda biyu a sararin saman yankin ruwayen Koriya a jiya Asabar, waɗanda jiragen yakin Koriya ta Kudu da Japan samfurin jet suka yi wa rikiya. Prime Minister Australia Malcolm Turnbull ya ce ‘yan sandan ƙasar sun bankaɗo wani shirin ‘yan ta’adda na kakkaɓo wani jirgin sama. Da yake bayani ga manema labarai yau dinnan Lahadi, Mr. Turnbull ya ce shi abinda ya fi bai muhimmanci da kuma abinda gwamnatinsa ita ma ta fi bai muhimmanci shine kare lafiyar mutanen Australia. An fara gudanar da wani zaben da ke cike da takaddama a Venezuela bisa buƙatar shugaban ƙasar Nicolas Maduro. Ana kan kada ƙuri'ar majalisar nazarin kundin tsarin mulki mai mambobi 545 waɗanda za su sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. Masu sukar al'amarin sun ce magoya bayan Maduro ne kaɗai ke takara, kuma za su sauya kundin tsarin mulkin ne don su ba shi damar ya ci gaba da zama bisa gadon mulki har illa masha Allahu. ‘Yan adawa na kiran da a ƙaurace mazaɓen, wanda hakan ya sa magoya bayan shugaban ne kaɗai ke zaɓen. ‘Yan adawan sun ci gaba da zaƙewa cewa idan aka gudanar da wannan zaɓen, to lallai ba za a samu kwanciyar hankali ba. ‘Yan sanda a ƙasar Kenya sun ce wani ɗan sanda ya mutu bayan da wani ɗan bindiga ya kai hari a gidan mataimakin shugaban ƙasar. Sufeto Janar na ‘yan sandar ƙasar ta Kenya, Joseph Bonnet, ya faɗi yau Lahadi cewa shi ma ɗan bindigar an bindige shi har lahira.
To madalla, kafin mu yi sallama muna taya Nura Alhaji Habu Gumel da amaryarsa Basira Abdullahi jar ƙasa murnar ɗaurin aurensu da aka yi a jiya Asabar a cikin garin Gumel, da fatan Allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba. Masu sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 na safe a agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 5 a agogon Ghana. Za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu ma da duk wanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, musamman ma Ibrahim Ka'almasi, ni Sarfil Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.